Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauran barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarki Lahashin Gumel tare da Bam Kalama Sigarba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 10 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga karin labarai.
To Sarfilu, da alamar zuwa yanzu haɗin gwiwar sojojin Amurka dake Afghanistan da na sojojin gwamnatin ƙasar ya kasa taka burki ma mayakan Taliban. Jiya Litini, ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka sun gabatar da wani kuduri na inganta lafiya da kuma rayuwar jama'a. Sannan Amurka tare da haɗin gwiwar Burtaniya da Canada sun kakaba sabon takunkumi ga ƙasar Belarus jiya Litini.
Kanan labarai kenan aka saurara. Yau Talata, yau ne ranar farko cikin shekarar musulunci.
Zaman ka musulmi, kana aza abubuwan ka bisa ga tsarin shekarar musulunci? Gaskiya gaskiya kenan, saboda ka gani ina aikin gwamnati. To mai yawanci dan abin da aka bani ga wata-watan da aka bani shi watan Turawa na. So shine ka kira.
Haka kuma za a ji cewa dindinar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce tana aikin ta ba sani ba sabo. Tare da yin kira ga al'umma.
Dan Allah ina roƙonku, in wani abu ya faru kamar an kawo muku hari na, ku maza ku ga jama'an tsaro, kada ku dauki doka a hannunku.
Sai aka kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar Talata, muna tafiya da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sarkota zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Ga dukkan alamu, hatta haɗin gwiwar matuƙar ƙarfin sojin Amurka da na jami'an tsaron ƙasar Afghanistan zuwa yanzu ya kasa taka burki ma mayakan Taliban a Afghanistan, waɗanda ke ci gaba da fatattakar sojojin gwamnati mafiya ingantattun makamai da kuma yawan gaske a wani ƙoƙari na mallakar ƙasar da yaƙi ya daɗe ta. Jiya Litini, jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana halin da ake ciki a ƙasar ta Afghanistan da abin damuwa matuƙa. Suna masu nuni da yadda Taliban ta kwace hedkwatocin larduna har 5 cikin sa'o'i 72, al'amarin da bai faru da rashin sanin manya a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ba. A ta bakin sakataren yada labaran Pentagon John Kirby, Afghanistan bata kama hanya mai kyau ba. Yana mai cewa sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya damu kamar sauran al'ummar duniya. Jiya Litini, 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka sun gabatar da wani gagarumin kuduri na inganta lafiyar jama'a, wanda zai faɗaɗa sassan da gwamnatin ƙasar ke taka rawa wajen inganta rayuwar miliyoyin Amurkawa. Shirin a hukumance ya kunshi da dama daga cikin irin alƙawuran da shugaba Joe Biden ya yi lokacin yakin neman zaɓe na shekara ta 2020 na baiwa matalauta damar shiga sahun Amurkawa masu tsaka-tsakin ƙarfin tattalin arziki. A lokaci guda kuma zai faɗaɗa irin hidindumun da gwamnati ke yi wa jama'a a ƙarƙashin shirye-shiryen da ake da su yanzu da kuma sabbin da za a ƙirƙiro. Kudirin zai tanaji bayar da ilimi na bai ɗaya kyauta ga yara ƙanana 'yan shekaru 3-4 gabanin soma makarantar ƙananan yara ta kindergarten da kuma karatu kyauta na tsawon shekaru 2 a kwalejojin al'umma ga waɗanda suka kammala manyan makarantu na high school. Ga Amurkawan da suka manyanta kuwa, kudirin ya tanaji kashe ƙarin kuɗi wajen inganta rayuwarsu ta yadda gwamnati za ta ɗau nauyin karo na farko na buƙatar gilashin gani, haƙuran roba da kuma na'urar inganta ji. Amurka tare da haɗin gwiwar Burtaniya da Canada sun kakaba sabon takunkumi ga ƙasar Belarus jiya Litini, ranar da aka cika shekara guda da fara zanga-zanga a wannan ƙasar ta gabashin Turai kan zaben da mutane da dama ke ganin an tafka magudi ciki. Tun bayan fara zanga-zangar, shugaban ƙasar ta Belarus Alexander Lukashenko ya ɗau tsauraran matakai kan masu zanga-zangar lumana da kuma 'yan adawar siyasa. A maimakon ta girmama abin da mutanen Belarus ke so kiri-kiri, sai kawai gwamnatin Lukashenko ta shiga yin magudin zaɓe, ta biyo bayan hakan da munanan matakan murƙushe masu ra'ayin da ya saba nata, a cewar shugaban Amurka Joe Biden a wata takardar bayani.
In an jima kaɗan Ibrahim bai sake dawa da labarai. Amma kafin nan, yau Talata ranar 10 ga watan Agusta ita ce rana 1 ga watan Muharram, wata na farko a tsarin shekarar Musulunci, wanda ke nuna farawar shekarar 1443 bayan hijira. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Tamkar kalandar Gregorian, wanda ake kira Gregorian calendar a Turance, wanda ta kunshi wata 12 farawa daga Janairu zuwa Disamba. Ita ma kalanda ko kuma shekarar Musulunci ta kunshi wata 12 farawa daga watan Muharram zuwa Zulhijja. Sai dai bambanci shine watannin kalandar Musulunci ana iya ganin su a sararin samaniya, kuma soma kidayar wata ya ta'allaka ga ganin jinjirin wata, inda watan zai yi kwana 29 ko 30 sabanin ta Gregorian, wanda ke da kwanaki 30 ko 31, da ma watan Fabrairu, wanda ke kwana 28 ko 29, abinda yasa shekarar ta Gregorian ta fi shekarar Musulunci tsawon kwanaki. Akasari kasashen duniya sun karkata ga amfani da kalandar Gregorian wajen tafiyar da al'amuran yau da kullun. Sai dai kuma akwai wasu kasashe na musulmi da ake amfani da kalandar ta Musulunci. Na zanta da wasu musulmi akan tasirin kalandar Musulunci a gunsu.
Sunana Musa Obandawaki.
Zamanka musulmi, kana aza abubuwanka bisa ga tsayin shekarar Musulunci?
Gaskiya gaskiya kenan, saboda kaga ni ina aikin gwamnati, to mahi yawanci dan abin da aka bani ga wata-watan da aka bani shi watan Turawa na, so shi ne ka kira.
Sunana Umaru Murtala mai nama dangi shine local government dan Burunji.
Ka taba shirya yin wani abu ga shekara kai amfani da shekarar Musulunci?
Gaskiya na taba abubuwa zuwa ga ibada ta ne, ba dangane daga wani buki haka ba, na baka zan samu lokaci wani dare wanda zai waru in samu su addu'o'i da salati da astagfari masu muhimmanci.
Umar Allah da ado. Ikon Allah. To ni dai a gaskiya abubuwan a lokaci-lokaci na kan manta, ko kuma sai escaping din mind ina very so. Sai dai lokaci-lokaci na kan dan kokari na daidaita al'amura na rayuwa.
Duk da karancin kulawa da wasu ke baiwa kalandar ta Musulunci, malamai sun ce tana da tasiri sosai. Dr. Mustafa Sira Tahiru, malami addinin Musulunci ne a Najeriya.
Yana sa mu haɗin kan musulmi. Duk duniya za ta karar da musulmi gaba ɗaya suna amfani da kalanda guda. Abinda kwanan wata Musulunci nan Najeriya shine kwanan Musulunci wata ƙasa. Sannan dukkan abubuwan da ke gudana na al'amura na musulmi suna tafiya daidai da kalandar Musulunci. Misali, in muka dibi alamar aikin Hajji, sai da zakarin aikin Hajji ana yi ne cikin watan 10 na kalandar Turawa, wato Oktoba, wato Nuwamba, wato Disamba, wato Hajjawari ma. Mazal Hajji guda ne, da dai ba aikin Hajji amma cikin Hajji ba.
Yanzu ga dukkanin lamura ana amfani ne da watannin Gregorian kamar ranakun da ake kebewa na hutu a shekara, koda kuwa hutun ya shafi wani aiki na Musulunci. To ya za a iya samun sauyin wannan lamarin domin kalandar Musulunci ta yi tasiri? Muhammad Lawal Medoki yana cikin masu fafatuka akan girmamawa da kuma yin aiki da kalandar Musulunci a Najeriya.
Inda yana yiwuwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta, za a ga kowa ya kula da irin wannan in an kai dole.
A wasu yankuna na musulmi, duk da yake ana amfani da kalandar ta Gregorian, haka ma ana guama kalandar Musulunci kamar a makarantu ko a kafafen yaɗa labarai, duk da mai ƙara samar da tasiri ga shekarar ta Musulunci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida da Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labarai.
Dr. Filu, rundunar sojin Amurka za ta buƙaci sojoji su yi allurar rigakafin cutar COVID-19 zuwa tsakiyar watan Satumba. A wata takardar da ya tura ma sojojin, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce zai buƙaci amincewar shugaba Joe Biden don sa yin rigakafin zama wajibi zuwa tsakiyar watan Satumba, ko kuma da zarar hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA a taƙaice ta bayar da izini na ƙarshe na amfani da rigakafin Pfizer, wanda duk ya zo na farko a cewarsa. Takardar ta yi kira ga sojojin da su shirya ma wannan buƙatar. Sannan Austin ya ƙara da cewa, ba zan yi jinkiri wajen saurin ɗaukar mataki ko kuma baiwa shugaban ƙasa wata shawara ta daban ba muddin naga akwai buƙatar yin hakan. A wata takardar bayani ta jiya Litini, Biden ya ce yana matuƙar goyon bayan saƙon na Austin. Sannan ya ce yin rigakafi zai sa sojojinmu su kasance cikin ƙoshin lafiya, su fi kare iyalansu, kuma hakan zai sa sojojinmu su kasance cikin shiri don gudanar da aiki a ko'ina a duniya. Jiya Litini, ƙasar Canada ta sake buɗe kan iyakarta da Amurka ga 'yan ƙasashen waɗanda suka yi allurar rigakafi, saboda tafiye-tafiye waɗanda ba ma na dole ba karo na farko da Amurkawa za su iya yin hakan tun daga watan Maris na shekara ta 2020. A ƙarƙashin wannan tsarin baya ga rubuta takardar buƙatar yin hakan, sai kuma matafiya sun gabatar da shaidar yin cikakken rigakafi da irin allurar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta amince da ita, da kuma shaidar ba a ɗauke da cutar COVID-19 a gwajin da aka yi cikin tsawon sa'o'i 72 da suka gabata. Ana iya sauke manhajar rubuta buƙatar a wayar salula. Kafar labarai ta Associated Press ta ce a yayin da hukumar kula da kan iyakar Canada bata ce ga yawan mutanen da take kyautata zaton za su zo daga Amurka ba, shi kan wani kamfanin Amurka da kan yi gwajin corona ya kun bayar da sakamako a ranar, ya ce irin ayyukan da yake yi sun ninku har fiye da sau uku a 'yan makonnin nan. A ƙarshe, bayan gamawa da gasar Olympic ta bazarar sama da aka yi a Tokyo, 'yan rajin 'yancin ɗan adam na shirin takura kamfanonin da suka ɗauki nauyin fannoni masu tsada na gasar Olympic ta lokacin sanyin winta ta shekara ta 2022 wadda za a yi a birnin Beijing na ƙasar China. 'Yan rajin na buƙatar cewa shugabannin manyan kamfanonin su faɗi dalilansu na goyon bayan wata hidimar da a cewarsu za a yi amfani da ita ne wajen ɗauki hankalin duniya daga tauye 'yancin ɗan adam da ake kan yi a faɗin ƙasar China. Gwamnatocin ƙasashe da dama, ciki har da Amurka, na cewa yadda gwamnatin China ke yi wa al'ummar Yugo da ke yankin Xinjiang na yammacin ƙasar, kamar darƙame su a sansanoni da ɗirka musu sinadaran hana haihuwa, tamkar kisar ƙare dangi ce.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, rundunar ta musamman da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta nema agajin al'umma da muhimman bayanai da kaucewa ɗaukar doka a hannu. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta haɗo mana da wannan rahoton.
Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce za ta ci gaba da gudanar da aikinta na samar da tsaro ba tare da sani ko sabo ko nuna wariyar kabila, addini ko jinsi ba. Kwamandan rundunar Operation Safe Haven, wanda shine kuma ke jagorantar runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali, ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar jaje da bada tallafi a yankunan da aka kashe mutane aka kuma kone musu gidaje a ƙananan hukumomin Basa da Riyom a nan jihar Plateau.
Dan Allah, ina roƙonku, in wani abu ya faru kamar an kawo muku hari na, ku yi maza ku ga jami'an tsaro. Kada ku ɗauki doka a hannunku, saboda a hakan ne muke samun matsaloli, abin baya ƙarewa. Za mu ga cewa mun kwatanta adalci, mun nuna gaskiya daidai gwargwado. Kuma da Allah, ina roƙonku a riƙa yin sulhu, sai da haƙuri za mu cimma burinmu, shine za mu samu zaman lafiya a Plateau.
Kwamandan wanda ya gana da rundunar da ke samar da tsaro a tsaunin Tamborok da ke yankin Gana Wuri a ƙaramar hukumar Riyom, ya kuma umarci jami'an tsaron da su aiwatar da dokar harbe duk wanda suka samu ɗauke da makami ba tare da izini ba. Basaraken Irigwe, Brangwe Irigwe, Reverend Ranku Aka, ya ce burinsa shi ne dukkan al'ummomin da suka gudu daga yankin su dawo don ci gaba da zaman lafiya.
Mutane ko wani iri kabila nawa ne, in sai ke ba shi da jama'a ai ba ya sarotan komi, to ni ina so kowa da kowa. Ina kokari ne mutane na da sun bar garin nan ban sai dalili ba su dawo. Ina fata zuwa jiya nan zai kawo zaman lafiya, zai sa mutane na su dawo kowa da kowa.
A ƙauyen Bay da ke ƙaramar hukumar Riyom, Reverend Sunday Mai Saje ya yi fatar zaman lafiya ne don su ma sojoji su huta.
Alan da zunda kuna shigowa yara suna gudu, eh soja sun shiga. Na ce wayannan soja sun zo a in peace ne. Wayansu sojojin ma, wayansu sun yi shekaru ba su ga iyalinsu ba. So su gan cewa salama ta kasance. Ina addu'a cewa zuwa nan zai daɗa kawo babban salama a wannan kasan, kuma jihar Plateau za ta kwana lafiya.
A ƙauyen Maraban Dare, shugaban Fulani Arɗo Ya'u Idris ya ba da tabbacin cewa ba za a sake samun matsala a yankin su da kabilar Irigwe ba.
Fadan nan ta wuce kenan, ta faru ta kare insha Allah. Kuma yanda ka tura jami'an tsaron ka zuwa cikin wannan wurin, mu ma a haka muke roƙon ka turo mana namu wanda za su dan duba mu anan, da mu da dukiyoyin mu da iyalan mu da muke tare da su anan.
Shi ma Arɗo Wada Waziri ya ja hankalin matasa ne kansu guji daukan doka a hannun su.
Ba ma
son daukan doka a hannu kwata kuma wanda ya dauki shanunsa ya sa a cikin gona irgoyini ban yafe mashi ba har abada ban yafe ba bana son zalunci
rundunar da ta raba waɗanda rikicin ya shafa kayayyakin abinci barguna da tabarmai Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gai da Zainab Babaji wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu da VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafakan mu yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
saka mai wuya
sunana Ibrahim Muhammad Duguri daga majalisar malamai ta FCT Abuja Nigeria
in ka dubi tarihin Nigeria akwai wani wanda ya ayyana cewa tun farkon samun yancin kasa cewa shi ya balle ya yanke yana bukatar kasar kansa wato jamhuriyar kansa ana ce masa Baro dan kudu ne suka kama shi aka hukunta shi hukuncin kisa kenan kaga duk wanda suke cewa suna bukatan warewa kasar Sudan ta ishe su abun lura dan lokacin da jangaren yake raye tun daga zamanin Numer har zuwa ainihin zamanin Sadiqul Mahdi har zuwa zamanin Ahmad Umar Al-Bashir an yaki akalla tsawon shekaru 21 yakin basa su a kasar Sudan yan kudancin Sudan suna bukatar a raba su da arewacin Sudan to waɗanda aka kashe daga shekara ta 2011 bayan sun samu yancin kansu zuwa yanzu shekara ta 2021 da nake magana sun fi waɗanda suka mutu a lokacin yakin basasa
sunana Abdullahi Balalau shugaban kungiyar jama'a ta Zaratul Bid'a wai ga mutu sunna ana raba ƙasa ne idan an ga cewa ƙasar nan zamar ba zai yiwu ba sai a zauna akan teburi a tattauna kuma a dauki matakin cewa to wannan hadakar mu ko zaman mu ko tarayyar mu ba sai yiwu ba saboda dalilai da kaza da kaza ku ku dauki yankin ku mu dauki yankin mu amma mu rabu cikin zaman lafiya da walwala matakan da waɗansu sashi na wannan kungiyar kabilar Igbo suna IPOB suka dauka na kokarin cin zarafin yan arewa to abin tambaya nan yan arewan su ne suka hana raba kasar ko yan arewa su suke mallakar kasan in dai ba so ake yi a tashin hankali ba babu dalilin da zaka kebe wasu jinsi ko wasu yanki kace su zaka yaka
jama'a barkan ku da wannan lokaci muna fata kuna nan kallo kamar da muke a nan Washington DC idan abun a ce an bayo in yamuri abin da suke nema ne na kasar su ta bayafara ya za su yi da gagarumin arzikin da suka tara a arewacin Najeriya da wasu sassana Najeriya din kamar manyan gine-gine kamfuna masana'antu shaguna da dai sauransu za su bar sanan ne ko kuma ya za su yi da su ne sannan kuma suna da isasshiyar kasar ma da za ta dauki duk wannan arzikin da suka tara a wasu sassana Najeriya a cikin sabuwar kasar ta su idan an ba su ita din ba da bayan haka ya Najeriya za ta yi da inyamuran nan da ke kirarin cewa ai su inyamuran arewa ne sannan nan suka tashi na aka haife su nan suka girma nan suka sani ba su san ko ina ba sai nan wannan na daga cikin abubuwan da za mu tattauna a shirin mu na yau tare da Nasiru Adamu Likaya wanda ya shirya muhawara tsakanin Nasiru Zaharuddin da Yusha Aliyu malamai bismillah
bangaren nan nasu na kudu maso gabas ai ba su ne ke da mai ba bai fi jiha ɗaya ba a cikin jihohinsu wadda ke da mai kudu maso gabas kuma idan ka dauki maganar albarkatun kasa akwai abin da ake kira Benue Trough wanda irin gas din da yake kwance a gurin ma ba ma man fetur ba yafi na kasar Ukraine kusan yafi kowanne yawa ma a duniya a yanzu maganar da ake ciki to amma saboda irin tashin-tashina da tashin hankali da ake ta yi a wannan bangare an kasa ma fara tono waɗannan abubuwan kuma inda zaka gane cewa akwai wannan mai da wannan gas a wannan wuri ai ga makwabtan mu Chad da Niger kaga duk suna da mai kuma duk hanya ɗaya ce saboda haka kaga akwai mai a kwance a wannan wurin tun daga Lake Chad inda yake jihar Borno aka gangaro zuwa su Gombe har zuwa Benue akwai mai
wannan sura da jin kawo mu kuma wajen Yusha watakila Yusha na ga yana neman yin magana shin idan aka ce mutanen Igbo su tafi ya nuna Najeriya za ta zama tsakanin yankin arewa da yankin kudu maso yamma na Yarbawa kenan
a ai zai zama kawai ita kasar Biafra idan ka dubi taswirar da aka zana tunda su dai mutanen kudu maso kudu sun ce su ba sa ciki. To za ta zama kamar wata kasar Gambia a cikin Senegal, sai dai inda Gambia ta fi su shine tana da ruwa, su kuwa ba su da ruwa. To idan aka yi ba karamin rufe kansu za su yi ba, saboda su fita daga nan sai dai inda jirgin sama za su hau, kuma duk sanda za su fita sai sun biya kuɗin tsallaka ƙasa zuwa ƙasa. Ko da yake yanda mutane suke ɗauka cewa idan aka ce su koma Biafra, to za su koma Biafra, amma saboda su ne za su zama ƙasa ta 16 wato tarayyar Afirka ta Yamma, ECOWAS. To kaga dama a wannan protocol na ECOWAS, kowane ɗan ƙasar ECOWAS zai iya shiga kowace ƙasa ba sai da visa ba, kamar yadda mutane a nan suke ganin a yin sun tafi sai sun yi visa za su shigo Najeriya. To kaga su ne za su zama ƙasa ta 16. To shigowarsu Najeriya ɗin nan sai dai za su ba kayayyakin da suke da shi a nan, za a samu matsala ƙwarai da gaske. Ya za a yi, ba dai za su iya ɗaukar gini su tafi da shi ba. Kuma a can in sun koma ɗin ma ba su da ƙasar da za ta ishe su, tunda mutum miliyan 20 ko miliyan 30 za su koma inda mutum miliyan 9 ko 10 suke zaune a yanzu. Kaga akwai bala'i da yawa da zai faru.
Amma wannan Nasiru watakila bai ji wasu ai sun yi taro a arewa sun ce su inyamuran ko ibin arewa ba ne, don haka ko an yi Biafra za su ci gaba da zama a yankin ko Bishop baka ji labari.
To ai shi sa muke ta kokarin dai a dai dinke barakan, saboda akwai ai Hausawa ƴan uwana ƴan uwanka haihuwan Ibadan, haihuwan Lagos, haihuwan Oguta, haihuwan Innewi, duk akwai su. Amma babban maganar da ake ka dan tafi maganar referendum da ake a kasashe kwanan nan, mun ga abin da ya kwashe tsakanin a Spain, tsakanin Barcelona da yankin Spain, mun ga yanda aka kare a hasali ma jiye nan ne ake yafe ma waɗanda suke wannan tawaye, an dai dawo dai an zama ƙasa ɗaya. Ita zama irin wannan na tarayyan kullun za ta kaman zaman aure ne, kullun za ta zo da irin nata lalura, amma kullun ka gane waye ya zo da ita, sannan kuma me ya kamata a yi. Abinda duk ake magana, wannan yanki na arewa arzikin da ke cikinsa ba yankin da ke da arzikin da arewa yake da shi. Yanda ake fara gane arziki shine da yawan mutane, bayan yawan mutane da hazikancinsu, na ukunsu kuma da irin abinda suka dauka. Aikin gwamnatin na mutanen arewa nawa ne wanda suka fi yawa aikin gwamnatin tarayya? Mutanen jihar Imo ne nawa ne duka mutanen jihar Imo? Saboda haka duka ma'aikatan yau in an ce maka a zo a yi wannan irin ƙuri'ar sa referendum ɗin, za ka sha mamaki in yamuri zai raina kanshi, saboda waɗanda ke amfana da Najeriya daga cikinsu sun fi waɗanda Hausawa ko mutanen arewa ke amfana a cikinta. Sannan kuma abinda ya samu ka tsaya tsayin daka, ita wannan ƙasa mai suna Najeriya, ƙasa abinda take a ciki, inda malam ya faɗa cewa man fetur da gas tun daga lecture abinda ya ɗauko ne ana kiran shi Gongola Basin, sannan sai Benue Tube, wannan yanki da aka yi taswirarsa da irin arzikin da yake wuri. Akwai wani seismologist mutumin Morocco wanda muke aiki, sai da ya ce ya taba ne ce Nigeria fool, a saboda irin bayanan da aka samu daga seismic test da aka yi waɗanda ya bayyana musu a iliminsu. To kaga irin waɗannan abubuwa makaɗan arewa ya ɗauka wai don an ce ana kowaye zai mishi gorin Najeriya ya masa ƙasarsa ce, bai isa ya kwace masa biza ba. Sannan kuma ita wannan Najeriya a yanda muke tafiya da ita ɗin nan, mutanen arewa ne ya kamata su ba mara ɗakunya a riƙe arzikin, saboda idan muka riƙe arzikinmu za mu samu ayyukan yi, bayan mun samu ayyukan yi wannan abin da ake magana zai zama na cewa kamar kana cikin tsakiyar Europe ne, amma kai ɗan Jamus ne.
Yawwa, to malam Nasiru da haradin kamar yadda shi Bishop ya faɗa, watakila ban san ko kuna da saɓani ra'ayi ba a wannan. Lokacin da ƙungiyar masu dillancin abinci zuwa kudu suka yi yajin aikin kai abinci, sai wasu suka dinga zullewa a cikin 'yan arewa suna kaiwa abincin kudu, wasu ma sun yi ƙoƙari su yi amfani da jiragen sama ma su kai abincin kudu saboda su samo riba. Ya nuna kenan yankin arewa na buƙatar kudu a ta abubuwa da daman gaske.
Yankin arewa na bukatar kudu, yankin kudu ma na bukatar arewa, amma yana bukatar kudu idan babu cuta, ba cutarwa. To amma zaman da ake yanzu zaman da wato za a kama dan arewa a kashe shi a kudu ba wanda zai ce komai ba abinda za a yi ai shine babban abin da yake tayarwa da shugabannin arewa hankali saboda me saboda anan arewa kowa zai sakata ya wala ko daga ina kake amma su a can babu yanda za a dan arewa ya je ko yaushe cikin tsangwama yake ana korarsa ana hana shi duk wani abin da ya kamata ya samu a matsayinsa na dan Najeriya ya zama wanda ake kira sa the class citizen ma a wannan gurin ba ma second class ba to wannan shine abubuwan da suke ta sa mutanen arewa tun suna lallabawa ana lallabawa a zauna tare da tura ta kai bango mutane suka fara fitowa suna cewa ai ko ya kamata mutanen nan inda gaske suke to su koma inda za su fito kuma ana fada haka shine ka fara ganin mutanen suna ta fitowa kuma yanzu ana ta bada hakuri har Chief Emmanuel Ewanyawu ya fito yanzu ya ce mutanen Hausawa ko mutanen arewa da aka yi wa ta'adi a kudu maso gabashin Najeriya su gaya masa irin ta'adin da aka yi musu a faɗi irin kuɗin da ya kamata a biya diya kuma shi zai kokari ya wuce gaba su tattara wannan kuɗi a biya mutane diya domin a ci gaba da zama tare.
Wato Malam Nasiru Zahadin abinda aka fi ma dubawa kan wannan lamari shin Najeriya ina ne Najeriya yanzu misali suwaye ne suka yi imani da ci gaba da kasancewar kasar nan a matsayinta na Najeriya mutanen jihohin arewa mai nisa ne mutanen wannan yanki na arewa ta tsakiya ne da su ma suke cewa akwai kananan kabilu an bar su a baya ko kuma mutanen yankin Yarbawa da wani lokacin ake cewa kasa ce ta oduduwa
to ai yadda da Najeriya ne yasa kaga waɗannan ethnic nationalities kowa na so ya tabbatar da zamansa a cikin ƙasar kuma su suna ganin saboda ita yanzu haka a Najeriya su suna gwamnati ta fi kowa ba da aiki gwamnati kusan ita take yin komai a ƙasar nan saboda haka suna ganin karɓar gwamnati mutuminsu ya zama shugaban ƙasa shine zai sa su kuma yankunansu da mutanensu su samu wani abu ko da yake idan ka dubi abubuwan da suka faru tun da shugaba Buhari ya zama shugaban Najeriya za mu ce jihar arewa ko kuma jihohin arewa ci baya ma suka yi ba ma ci gaba ba shi yasa wasu mutane kwanan nan naji sun fito suna cewa to su mai shugabancin nan ma yake kara musu kuma duk wannan wato tirzatirzar da ake yi fa maganar shugabancin nan ne shekarar 2023 da ta taho shine kowa yake kokari ya wasa wutsarsa yana neman ta inda zai yanki Najeriya nan to wannan shine abin da yasa kaga abubuwan da sun yi sama yanzu kowa ya kufula yana cewa shi zai koma kaza shi kuma zai koma kasar su ko kuma su ne wane wanda da dubba wannan amma yau a ce an samu dan inyamuri ya zama shugaban Najeriya ba za ka ƙara jin ana magana Biafra ba
ga shi kuma malamai to muna shiri ɗaya da ya rage mana wanda idan mun dawo zai kai mu ga tattauna batun Twitter da kuma rikicin da ta yi kwanakin baya da kasar amma musamman za mu dubi kalamin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi can kwanakin baya da yake cewa zai dinga magana da wani harshe da mutanen da ke neman ta da zaune tsaye a Najeriya za su fahimta ko me yake nufi da wannan sannan su inyamuri ashe ba su karu da tarihin demokuraɗiyya na Najeriya ba musamman abin da ya faru tsakanin MK Abiola da Bashir Tofa a shekarun baya da suka wuce sai a dakace mu a shiri mai zuwa yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya da bakin sa Nasiru Zahiruddin da kuma Yusha Aliyu ne ni Ali Mustafa Sokoto a Washington sai anjima
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici
da dukkan alamu hatta hadin gwiwar matukar karfin sojin Amurka da na jami'an tsaron kasar Afghanistan zuwa yanzu ya kasa taka birki ma mayakan Taliban a Afghanistan waɗanda ke ci gaba da fatattakar sojojin gwamnati mafiya ingantattun makamai da kuma yawan gaske. Jiya Litini, ƴan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawan Amurka sun gabatar da wani gagarumin kujiri na inganta lafiyar jama'a wanda zai fadada sassan da gwamnatin kasar ke taka rawa wajen inganta rayuwar miliyoyin Amurkawa.
Masu raro, anan ne ka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aiki mu dauki da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Domin sauraron shirye-shiryen mu za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalma Sigarba da ita ne gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke